Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatar an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Alhamis 18 ga watan Agustan 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa kamfanin sufurin jiragen saman Emirates zai dakatar da dukkan zirga-zirga zuwa Najeriya daga watan gobe. Za kuma a ji cewa gwamnatin jihar Kano da haɗin gwiwa da kungiyar Alive and Thrive mai rajin kiwon lafiyar iyali sun shirya taron wayar da kai game da mahimmancin kula da mata masu juna biyu da masu shayarwa. Muna kuma dauke da rahoto na musamman tare da Zainab Babaji. Baya ga haka kuma muna tafa da shirin wasanni. To amma kafin nan ga Murtala Faruk Sanyinna da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma labaran duniyar. Lauyoyin manyan kafafen watsa labarai na Amurka za su sadu da wani alƙalin tarayya da yammacin yau Alhamis domin muhawara kan bayyana muhimmiyar takardar da aka yi amfani da ita domin ƙarfafa aiwatar da izinin kotu na binciken da aka yi a gidan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da ke Florida makon jiya. Lauyoyin da ke wakiltar kafafen CNN da New York Times da Washington Post da wasunsu sun shirya ganawa da alƙalin kotun Magistrate ta tarayya Bruce Reinhardt a Florida da karfe 1 na ranar yau Alhamis agogon Washington DC domin muhawara ta neman bayyana shaidar da aka boye da sauran takardun bayanai a lokacin binciken mai tattare da cece-kuce a gidan Trump na Mar-a-Lago a ranar 8 ga watan nan na Agusta. Jami'an hukumar bincike ta FBI sun dauki akwatuna 11 na takardun bayanan sirri na gwamnati da tsohon shugaban kasar ya dauka zuwa gidan nasa bayan ya bar fadar White House a shekara ta 2021. Wani ayarin ya majalisar dokokin Amurka ya sadu da sabon zababben shugaban kasar Kenya da kuma jigon 'yan adawa da zai iya zuwa kotu domin kalubalantar rashin nasararsa a zaben a daidai lokacin da ake cikin cece-kucen zaben baya-bayan nan na kasar da ta fi kowa sahihin tsarin demokradiyya a yankin gabashin Afirka. 'Yan siyasar na Amurka da suka kai ziyarar sun sadu da zababben shugaba William Ruto a yau Alhamis kamar yadda shi Ruto din ya wallafa a shafinsa na Twitter. Haka kuma ayarin ya gana da Raila Odinga suka kuma tattauna lamurin da suka shafi zaben da kuma dangantaka tsakanin Kenya da Amurka a cewar mai magana da yawun Odinga. Ayarin a karkashin jagorancin dan majalisar dattawa Chris Coons sun kuma gana da shugaba Uhuru Kenyatta wanda ya fiye kawacin magana a bainar jama'a tun sa'ar da aka gudanar da zaben aka sare cikin lumana a ranar 9 ga watan Agusta. Kenyatta ya shaidawa ayarin cewa Kenya za ta rike matsayinta na kyakkyawan misalin ƙasa mai ingantaccen tsarin demokradiyya a nahiyar ta hanyar wanzar da kwanciyar hankali da lumana a lokacin miƙa mulki ga sabuwar gwamnati. Mahukuntan Taliban a Afghanistan sun faɗa a yau Alhamis cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar wani bom da dare a cikin wani masallaci a Kabul ya ƙaru zuwa aƙalla 21. Khalid Zadran, wani mai magana da yawun 'yan sanda a babban birnin ƙasar ta Afghanistan, ya shaidawa muryar Amurka cewa akalla wasu masu ibada 33 ne kuma suka sami raunuka. Shaidun gani da ido da kuma 'yan sanda sun ce bam din ya tarwatse ne a cikin masallacin Siddiqiyya da ke unguwar Kirkanna a arewacin birnin a lokacin sallar magriba a jiya Laraba. Ana ganin cewa limamin da ke jagorancin sallar Amir Muhammad Kabuli, wani sananin malamin sufi kuma mai wa'azin musulunci, yana daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu. Ba wanda ya yi gaugawar ɗaukar alhakin kai harin ya zuwa yanzu, to sai dai ana zargin ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS waɗanda suke yin Allah wadai da aƙidar sufanci da shirka. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan sun shirya wani taro a yau Alhamis tare da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a birnin Lviv da ke yammacin Turkiyya, inda ake sa ran jadawalin abubuwan tattaunawar za su hada da matsalar karancin abinci a duffaɗin duniya da barazana ga tashar makamashin nukiliya da kuma samar da maslaha ta siyasa kan yakin da Rasha ta kaddamar. Ana ci gaba da kokarin shawo kan matsalar karancin abinci a yayin da jiragen ruwa da ke dauke da kayan abinci zuwa wajen kasar Turkiyya suka sami damar dagawa a gargashin wata yarjejeniya da Majalisar Dinkin Duniya da Turkiya din suka kulla tare da Russia da Ukraine a ƙarshen watan Yuli. An tsara Guterres zai yi balaguro zuwa wata tashar jiragen ruwa a Odessa gobe Juma'a. Kana ranar Asabar kuma ya wuce zuwa Istanbul domin dudduba cibiyar haɗin gwiwa da ke sanya ido ga aikin fitar da kayayyakin da kuma dudduba jiragen ruwa masu shiga da fita kamar yadda Russia ta nema.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, daga ranar 1 ga watan Satumba mai zuwa ne kamfanin jiragen saman jigilan fasinjoji na Emirates yace zai dakatar da sufuri zuwa Najeriya sakamakon matsalar kin baiwa kamfanin damar fitar da kudaden sa da ya sayar da tikiti a kasar. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdurrauf ta aika mana da karin bayani.
Kamfanin na Emirates ya bayyana matakin da ya dauka ne a cikin wata sanarwa da ya fitar a yau Alhamis, inda ya ce zai dakatar da jigilar fasinjoji zuwa Najeriya sakamakon yadda ya kasa fitar da kudaden shiga da ya samu a sanadiyar sayar da tikiti ga fasinjojin kasar ta hanyar amfani da kudin kasashen waje, wato dalar Amurka, a maimakon naira da akasarin mutane ke sayan tikitin da su. Matakin na Emirates na zuwa ne makonni uku bayan da kamfanin ya aike da wata wasika ga ministan sufurin jiragen saman Najeriya Alhaji Hadi Sirika, yana roƙon da ya sa baki a lamarin dan babban bankin kasar, wato CBN, ya bawa kamfanin damar fitar da kimanin dala miliyan 85 da suka makale a kasar. Bayanai dai sun yi nuni da cewa hukumomin Najeriya na son kamfanin ya fitar da kudin a naira saboda karancin dala da ake fama da ita a kasar a yanzu. Na tuntubi shugaban hukumar NCAA mai kula da sufurin jiragen sama ta Najeriya, Captain Musa Nuhu, domin jin karin bayani kan wannan al'amarin.
The ticket a naira ya kamata a basu su yi repatriation kudin su. Central Bank ta ce ba ku san da yake Mr. Abdulrahman da Senator Hadi yana kokarin kokarin shi ga yadda za a yi a taimaka a samu yadda wannan bankin CBN za ta release wannan kudi.
Tun da masu ruwa da tsaki suka fara bayyana yadda matakin na kamfanin Emirates zai shafi kamfanonin shirya tafiye-tafiye akan kasuwancin su da kuma tasirin hakan ga fasinjoji, kamar yadda Malama Hadiza Dani, shugabar kamfanin 712, ta bayyana.
Gaskiya kam abun nan dai ba wanda ya ji daɗin shi, saboda Emirates jirgi ne da kowa yake son amfani da shi saboda yadda suke ɗaukan mutane da yadda suke gabatar da ayyukansu. So yawanci kuma kowa duk wanda yake son ya je Dubai ya fi son ya bi direct flight saboda baya son ya dinga tsaye-tsaye. So shi Emirates ɗin shi ke ɗaukan mutane daga Abuja ko daga Lagos har zuwa Dubai ba tsayawa. Yanzu wannan dakatar da jiragensa da suka yi daga tashi daga Najeriya gaskiya zai affect mutane yanzu, saboda dole shiga wa'yansu jiragen. Yansu jiragen za ke gani sai kin yi awowi kin je wani ƙasan, kuma bayan kin isa sai kin yi wajen awa uku hudu wa'yansu har goma a airport kina jira kafin jirgin ya ƙara ɗaukan ke ƙarasa da ke Dubai. To kin ga irin haka dai bai da daɗi. Muna da mutane da yawa da lokacin tafiyan shi su kafin ɗaya ga wata ne na September ɗin, kuma in suka tafi ɗin to dawansu kuma fa tunda dawansu ya shiga cikin September. Duk yanzu dai muna cikin ruɗani, ba mu sanya ake ciki ba. Muna roƙon gwamnati don Allah ta taimaka ta sassaka musu kuɗinsu su dawo da sai mana ma tickets da sauki, mutanen mu ma su dinga iya samun suna tafiya ba tare da sai sun talautar da account din su bai.
A nasu bangare, masu sharhi kan al'amuran sufuri sun fara tofa albarkacin bakin su kan tasirin matakin na kamfanin Emirates musamman a shanin kasuwanci, cinikayya, karatu da ma neman lafiya. Ga abin da Captain Ado Sanusi suke cewa,
eh to a cikin gaskiya dan dai kamfanin sufurin jirgin sama na Emirates ya daina harkar sufurin jirgin sama tsakanin Najeriya da Dubai, zai sa fasinjoji da suke tafiya Dubai cikin wata wahala, ba ma su kadai ba, saboda duk wanda suke zuwa India da sauransu za su shiga cikin wata wahalar rashin samun jirgin da zai kai su wuraren da suke so su je. Banda haka kuma zai kara ba da wata dama ga kamfanonin sufurin jirgin sama na Turai, su ba wata kila su fi sawun Emirates din, su ba su ce za su daina zuwa Najeriya sai sun iya fitta kudinsu. Da shiga kuwa wannan zai kawo matsala sosai cikin harkar sufurin jirgin sama a Najeriya. Eh to yadda za a dai shawo kan shi ne, ita babban bankin Najeriya ya kamata ya fito ya ga wa wayannan kamfanonika ga tsarin yadda za su iya fitar da kudaden su ta dalar Amurka zuwa kasashen su. Ya kamata a fito da tsari a ce bayan wata uku za ku fitar da kudi kaza, bayan wata shida ga abin da za ku fitar, kuma tunda gwamnati tarayya ce dai alƙawari na tabbata za su yadda da wannan.
Shi ma masanin sha'anin sufurin jiragen sama Captain Umar Kabo ya bayyana yadda yake kallon wannan lamari.
Kasashen duniya yawanci sun yi layi na kankana saboda idan aka samu problem na dala dole za a samu problem na injin kai na koyina ne wanda ko mai karamin business ne kullum yana shagalin ka kuma baka samu kudin saka ba sama ko da me zai ce juga ya yi saboda aka sa da gaskiya da ne suna biyan kuɗi don sai kuma gwamnati ta yi da biya wannan kuɗin ba su ba su kuma su ba. We have no option da ya ce dalan ta yi karanci wannan laifi ne na Federal Government of Nigeria kuma responsibility don sun kawo da su.
Najeriya dai na fama da matsalar karancin kuɗin ƙasashen waje musamman dalar Amurka. Dalilin kenan da yasa wasu ke ganin babban bankin Najeriya wato CBN ya ɗauki matakin hana kamfanonin na jiragen saman ƙasashen waje damar fitar da kuɗin su a dala ko kuma wani kuɗi na ƙasar waje. Wannan dai ba shine karin farko ba da kamfanin Emirates ke dakatar da zirga-zirgar fasinjoji daga Najeriya zuwa Dubai da wasu ƙasashe da 'yan ƙasar ke yawaita zuwa don kasuwanci ko kuma neman ilimi. Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima. To a Najeriya har ila yau batun mace-macen mata a yayin naƙuda da mutuwar jarirai saboda rashin abinci mai gina jiki a ƙasashe masu tasowa da waɗanda ke fama da talauci na ci gaba da jan hankalin hukumomin lafiya da ƙungiyoyi. Wakilinmu Muhammad Kwari ya zanta da Marsala Inuwa wanda shine daraktan sashen kula da lafiyar iyali a hukumar kula da lafiya a matakin farko a jihar Kano, ya yi ƙarin bayani kan makalar da ya gabatar a wurin taron faɗakarwa da aka yi da aka fara a yau a Kano.
Na gabatar da makala ne akan muhimmancin ciyar da mai ciki da kuma in ta haihu kulawa da abincinta da kuma kulawa da ita abin da ta haifa da kuma shayar da ɗanta wanda ya kamata a ce tun daga farkon cikin. Akwai kwanaki da ake kira kwanaki dubu mafiya muhimmanci a rayuwa, su kuma wannan kwanaki dubu suna farawa ne daga ranar da ciki ya shiga mahaifa. Shine ake buƙatar a inganta abinciccikan duk da za ta ce zamana cewar suna haɗe da sinadaran duk da jiki yake da buƙata saboda ta samu wadataccen nono, sannan kuma ta shayar da ɗanta nono zalla har tsawon wata shida ba tare da ta haɗa masa da komai a matsayin abinci ba.
Kullum ana maganar mace-macen mata masu juna biyu da ma jariran da suke haihuwa. A nazarin da kuka yi, me ke sababa wannan al'amari da kullum hukumomi da ƙungiyoyin harkokin lafiya suke ƙoƙarin dakilewa?
Wato abin da yake haifar da wannan shine rashin samun kyakkyawar cimaka a yayin da su iyayen suke da juna biyu. Kuma kusan ya zama mana ɗabi'a gabaki ɗaya ba ma ƙoƙari mu ga cewar mun ci ingantaccen abincin da ya kamata mu ci. Daga mu musamman mata, idan ka zo kansu masu ciki na yi bayanin cewa galibinsu kuɗaɗen da ya kamata a ce sun yi amfani da shi wajen cin abincin da ya dace su ce sai ka ga suna can suna zuba adashi saboda so take ranar suna ta saka kaya set dozin ɗaya ta canza kayan ɗaki. To galibi in aka samu akasi sai ka ga cewar an zo ta haihun ana bikin suna ita kuma tana kabari.
To kuna da alƙalma watakila a Kano ko lardin arewa ta Najeriya na adadin matan da ake samu sanadiyar wannan matsala da ka ambata?
Galibi haihuwar da ake yi su matan sun ɗauki cewa ciki ya zama kamar ciwo wanda a ƙa'ida bai kamata a ce ya zama haka ba. Ciki kawai wasu canji ne da suke zuwa saboda a da tana cin abincin da take ci ne don ita kadai, yanzu kuma akwai halitta a jikinta da ake yi ake kuma buƙatar duka sinadaran su kasance daga abincinta. Shine ya nuna cewa alƙalma kamar kashi 65 cikin 100 na haihuwar da aka yi ake rasa su ainihin iyayen.
Kullum ana take takaddama akan cewa a dinga shayar da jarirai nonon uwa zalla tsawon watanni 6, amma har yanzu ko da a tsakanin 'yan takarda da ake ganin kansu ya waye wannan abin bai samu karɓuwa ba sosai. Misali, menene ƙalubalen ku?
Shi yaro daga sanda aka haife shi nonon uwan nan zalla shayar da shi yana taimakawa ita kanta mahaifiyarsa wajen ƙoƙarin maida mahaifa ta koma, wajen ƙoƙarin tsayi da jinin, wajen ƙoƙarin sa ƙwaƙwalwarta ta yi karatun abin da za ta yi wani aiki da ya zo a gabanta. Kuma abin da ya sa ko da 'yan takarda ba sani ba, galibi muna da ƙarancin masana a wannan ɓangare a jihar Kano, musamman idan ka zo ta ɓangaren aikin gwamnati ko su kansu da suke asibiti ba su da wannan ilimin saboda ƙarancin masana a ɓangaren. To amma saboda
alƙalma da suke nuna irin matsalar da ake ciki shine yasa yanzu a Najeriya ƙasa baki ɗaya yanzu an ba da umarnin kowace jiha lalle ne ta samar da director na bangaren kimiyyar abinci saboda a samu cewar an samu cikakken ilimin.
To madalla yanzu kuma ga Zainab Babaji dauke da rahoto na musamman.
Aikin jarida aiki ne da ke da matukar muhimmanci ga al'umma musamman saboda ƴan jarida ke da hurumin tattara bayanai kan lamura daban-daban don yadawa jama'a. A ka'ida aikin ɗan jarida ne ya samu bayanai sahihai na gaskiya da inganci don kaucewa kuskure cikin bayanan. A cikin ƴan shekarun nan hukumomi na bayyana sunayen nau'ukan cututtuka daban-daban da ke shafar lafiyar al'umma a wasu lokacin ma har ya kai ga kisa. Hakkin ƴan jarida ne su binciko bayanai kan waɗannan cututtuka don taimakawa jama'a bin matakan kariya daga kamuwa daga cuta. Kan haka ne hukumar da ke kula da gidajen rediyo da talabijin na ƙasa da ƙasa da ke ƙasar Amurka ta shirya taron bita wa ƴan jarida da ke watsa labaran kiwon lafiya a gidan rediyo da talabijin na garin lafiya a fadar jihar Nasarawa MBS da ke da haɗaka da gidan rediyo ta muryar Amurka. Makasudin taron bitar shine a inganta kwarewar ƴan jarida kan hanyoyin da za su samu sahihan bayanai kan cututtuka da matakan fadakar da jama'a ba tare da an samu kuskure ko rashin fahimta ba. Malam Sani Muhammad da ke zama jami'in hukumar gidan rediyo da talabijin na ƙasar Amurka a Najeriya yace sun horar da ƴan jaridan ne don su ƙara fahimtar matakan makaman aikinsu.
Fadakar da jama'a game da abin da ya shafi kiwon lafiya dole ne ya kasance mutum yana da kyakkyawan masaniya da kuma hanyoyin da za a bada labari saboda kara a tsoratar da mutane ko kuma a karkata hankalinsu maimakon ya zama taimako yadda za su bi su kare kansu ya zama kuma yadda za su cutar da kansu. Don haka muke so ya kasance an jaridu waɗanda suke wannan aiki mu horar da su ta hanyar da za su bi su inganta wannan aikin da suke yi.
Da zarar cuta ta barke al'umma na ta'allaka ne kan bayanai da za su samu ta kafafen rediyo da talabijin ko jaridu da sauran hanyoyin sadarwa. Malam Sadiq Abbas da ke gabatar da rahotanni a gidan rediyo da talabijin na jihar Nasarawa yace da zarar an samu labarin barkewar cuta yakan fara tuntubar malaman kiwon lafiya ne don samun bayanai.
Duk lokacin da aka ce an samu barkewar wata sabuwar cuta misali a matsayinka na dan jarida da ka san abin da kake yi wajibi ne ku dole ka samu kwararre wato killa likita ko masanin cututtuka wanda zai maka bayani akan menene wannan cutar ita ya ta bullo taya take kama mutane alamomin wannan cuta da kuma irin matakai na kariya da jama'a ya kamata su dauka duk waɗannan abubuwa ne da kake bukata domin kai ma ka shaida wa al'umma ta yadda zaka taimaka musu wajen samar da kariya da kuma yadda za a daƙile killa ita wannan cuta. Idan kika duba kamar lokacin da cutar COVID-19 ta fito kusan sabuwar cuta ce da ba a san da ita ba to amma da ta fito ƴan jarida sun taka rawar gani wajen ganin cewa sun ba da gudunmawar su ta hanyar tuntubar masana su suka yi bayani akan menene ita wannan cuta taya kuma jama'a su ma za su ba da gudunmawar su ta yadda za a daƙile yaduwar wannan cuta.
Waɗanne matsaloli kake fuskanta wajen samun bayanai cikakku kwararru sahihai wanda zaka faɗi ma jama'a?
Na'am, kin ga hakan yana ɗaya daga cikin kalubale da kusan ƴan jarida suke fuskanta wani lokaci kuma yana ɗaya daga cikin bangarori da wannan shirin horarwa ya taɓa. So tari zaki ga mutumin da ƙilla ya kamata ya maka bayani akan al'amarin amma sai kiga so da yawa mutane ba sa sanya magana to amma ba ka da wani zaɓi illa dole ka jajirce domin ganin cewa ka samu bayanai sahihai waɗanda za su tabbatar da shi al'amarin ko kuma akasin haka.
Waɗanne nasarori za a ce ƴan jarida sun samu musamman wajen gabatar da rahotanni ko da a ce na kan kiwon lafiya ne ko kuma dai ma sauran rahotanni kawai?
Gaskiya idan aka yi magana musamman batu da ya shafi kiwon lafiya za a iya cewa ƴan jarida sun taka rawar gani matuƙa kuma sun cima nasarori ba ma su kawai ba al'umma za a ce. Misali kin ga akwai batun corona wanda ƴan jarida su ma sun taka rawar gani wajen ganin cewa jama'a sun fahimci menene ma wannan cuta. Bayan wannan akwai cutar shan inna wanda su ma ƴan jarida su suka kasance kan gaba wajen wayar da kan al'umma akan cewa wannan cutar ko allurar da ake bayarwa babu illa a ciki da dai sauransu, da sauran bangarori dai na kiwon lafiya da ake fama da su. Tabbas zamu iya cewa ƴan jarida gaskiya sun cimma nasarori a fannoni musamman ma na kiwon lafiya wajen bunƙasa cigaban al'umma.
Ita ma Rake Hudu da ke gabatar da shirye-shirye kan kiwon lafiya a kafar radio da talabijin na jihar Nasarawa tace suna kokarin fadakar da al'umma kan matakan kare kai daga cututtuka.
Wasu tare idan aka ce cuta ta barke, wasu al'umma ma ba su ma san cutar ba, kuma suna wa cutar rukan sakainar kashi, ta suna ganin kawai haƙi ne. Akwai da masu ke alakanta shi da app, ai matsala ce ta gwamnati, gwamnati tana ganin hanya ne kawai na samun kuɗinta. To amma muna kokarin ganin mun farkar da al'umma, mun nuna musu irin illar da ke tattare da cutar, da kuma muna kokarin fahimtar da al'umma saboda muna zuwa mu samu masana inda muke tattaunawa da su, sai mana bayani dangane da illarsa, ba kawai gasin kawai muke zuwa mu ba, sai mun samu masana sun faɗa mana. To idan muka samu bayanai daga gwamnati sana da irin illolinsa da wani abu, mu kuma sai mu fadakar da al'umma saboda su san cewa fa cutar tana da matukar illa ga waɗannan matsalan da ke samu ta bangaren mutane. Ito so tare wasu al'umma kamar da na fara miki bayani tun farko, zaki ji suna alakanta cutar da wata propaganda ce ta gwamnati, wasu kuma gani suke kawai a hap wani abu ne, hanya ne kawai na tsoratar da al'umma da sauransu. So idan wani sai idan kika je ki fadakar da al'umma, wasu ma ba sa baki hankulansu, wasu za su ce mai dan Allah je ka kai ina da wasu muhimman abubuwan yi, amma saboda ya zama cewa aikin mu ne, so muna zauna akwai hanyoyi da muke bi mu dan fahimtar da al'umma, koda za su yi wani abu da wani sai zaki ga wani ya miki magana da mai kamata a ce ranki ya baci, amma za mu danna zuciyar mu saboda aikin mu ne fadakar da al'umma kuma mu fahimtar da su.
Muhammad Ali Sale dake aiki a gidan Radio Platinum dake garin Kesi yace yana gabatar da shirye-shirye ne ta harshen Fulatanci, don haka yake kokarin ilmantar da al'ummar sa kan fahimtar sababbin nau'ikan cututtuka da suka bullo.
Eh alhamdulillah, na kan samu feedback sakonni daga gare su bayan na aiwatar da irin wannan aikin, na kan samu kiraye-kiraye musamman a wayata da kuma sauran kafafen sada zumunta cewon gaskiya sun ji dadi na fadakar da su akan wannan ciwon, da haka sun ji dadi musamman wanda suke zama a bayan gari wanda suke rugage haka, da kuma wanda suke kauyuka da kuma dazuzzuka. Tabbas ina samun feedback din su akan cewon lalle sun ji dadi don ba su san da wannan abu ba, gashi kuma na sanar da su.
Wa'anne kalubale kai kake fuskanta?
To gaskiya akwai kalubale babba ma ba karami ba, musamman idan irin wannan cututtuka sababbi suka shigo, musamman kiyar ga kamar lokacin da aka ce ga corona nan, mutane sun ta kanyata sun ka matsa mu sai su ce maka to waye ka gani ne wannan ciwon. To gaskiya zakai ta fada ne to amma kuma mu ba za mu gajiya wajen fadan ba, saboda muka ce za mu gajiya wajen fadan to shi kuma ciwon zai iya samu mutane kuma da dama, to kuma da ya samu mutane goma mu na ce wajen fada musu ba za mu taba gajiyawa da wajen fada musu ba, duk da cewa su dai ba su gamsu da ciwon ba, to yawan fadan da za mu yi shi zai sa su ma su tabbatar da labarin wannan ciwon da gaskiya ne, tunda sun saba jin labari na gaskiya daga bakunan mu.
Wasu ƴan jarida kenan da suka samu horo kan sanin makaman aiki musamman kan rahotannin kiwon lafiya da hukumar kula da gidajen radio da talabijin na ƙasa da ƙasa dake ƙasar Amurka ta gudanar a garin lafiya fadar jihar Nasarawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
Na gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga shirin mu na gaba, wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum sarare, welcome da sake saduwa cikin shirin fitattun labarin wasanni da ni Abdul Wahab Muhammad ke shiryawa daga birnin Bocin Yakubu, wanda kuma sashen Hausa Murya Amurka ke cillo muku daga birnin Washington DC. Zamu kawo muku labarin Serena Williams gwanar wasan kwallon tennis a duniya. Sai dai kafin nan za ku ji cewa yanzu dai tsohon mai buga wasa a kasar Portugal kuma tsohon defender a club din Real Madrid, Fabio Coentrao, wanda ya jingine wasan buga kwallon kafa kimanin shekara guda, ya koma sana'arsa ta da, wato kamun kifi. Coentrao ya shiga club din Real Madrid ne
daga club din Benfica a shekara ta 2012 akan kudi pound din kasar Ingila miliyan 27 sai dai duk da kasancewarsa ya bar sana'a buga kwallo shekara guda hakan bai hana bashi jan kati ba sabili da laifin cin zarafi da kuma laifukan da suka jibanci sana'a kwallon kafa an kuma ci taransa kudi euro 850 a gasar La Liga kuma bugun free kick da dan wasan kwallon kafa na club din Real Madrid David Alaba ya buga a bayan da aka kawo shi a matsayin canji a mintuna 15 ya baiwa club din nasarar fara kare kambunta a gasar La Liga din kashin farko da suka fafata da club din Lerge a can gidan Lerge din an da ya tashi daga wasan Real Madrid na da ci 2 ita ko Lerge na kwallo guda daya sai kuma batun Serena Williams yanzu dai zamu ce fitacciyar yar wasan kwallon tennis na duniya Serena Williams ta shaida cewa yanzu lokaci ya kawo jiki da za ta jingine wasan tennis kwata-kwata ita dai Serena kamar yadda aka fi sani da wannan sunan ainihin cikakken sunanta shine Serena Jamaica Williams an haife ta a ranar 26 ga watan Satumbar shekarar 1981 tana dab da cika shekaru 40 kenan a watan Satumban wannan shekara ta 2022 Serena Jamaica Williams ta samu nasarori masu tarin yawa a gasar kwallon tennis da suka hada da tashi gasar kwallon tennis mai suna Grand Slam wanda shine kwalolwar wasan kwallon tennis na mutum daya-daya har sau 23 da aka gudanar na duniya a kasashen Australian Open da French Open da Wimbledon da kuma US Open har ila yau Serena Jamaica Williams kungiyar mata masu kwallon tennis WTA ta rike matsayinta na daya a duniya har na tsawon makonni 319 da na hadaddiyar kafa tarihi 186 da ta zo na daya a yayin da shekara ke kawo ga karshe halin yanzu dai Serena matar aure ce tana da diya mace guda daya sannan mijin ita Serena din iyayensa sun yi gudun hijira ne daga kasar Jamus Serena Jamaica Williams tana da gidanta a Palm Beach Garden a Florida tana da zunzurutun kudi dalar Amurka miliyan 260 banda kadarori da take da su to da wannan rahoton na Serena Jamaica Williams na kawo ga karshen takaitattun labaru na wasanni na wannan mako Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
wani fa lauyoyin manyan kafafen watsa labarai na Amurka za su sadu da wani alƙalin tarayya da yammacin yau Alhamis domin tabka muhawara kan bayyana muhimmiyar takardar da aka yi amfani da ita domin ƙarfafa aiwatar da izinin kotu na binciken da aka yi a gidan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da ke Florida a makon jiya lauyoyin da ke wakiltar kafafen yaɗa labarai na CNN da New York Times da kuma Washington Post da wasansu sun shirya ganawa da alƙalin kotun Majistare ta tarayya Bruce Reinhardt a Florida da ƙarfe 1 na ranar yau Alhamis agogon Washington DC domin muhawara ta neman bayyana shaidar da aka ɓoye da kuma sauran takardun bayanai wani ayyarin 'yan majalisar dokokin Amurka ya sadu da sabon zababben shugaban kasar Kenya da kuma jigon 'yan adawa da zai iya zuwa kotu domin kalubalantar rashin nasararsa a zaɓe a cikin cece-kucen zaɓen baya-bayan nan na kasar da ta fi kowa ta yihin tsarin demokuraɗiyya a yankin gabashin Afirka mahukuntan Taliban a Afghanistan sun faɗa a yau Alhamis cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar wani bam da dare a cikin wani masallaci a Kabul ya ƙaru zuwa aƙalla 21 Khalid Zadran wani mai magana da yawun 'yan sanda a babban birnin kasar ta Afghanistan ya shaidawa muryar Amurka cewa aƙalla wasu masu ibada 33 ne kuma suka sami raunuka Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan sun shirya wani taro a yau Alhamis tare da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a birnin Lviv da ke yammacin Turkiya inda ake sa ran jadawalin abubuwan tattaunawa za su hada da matsalar karancin abinci a duk faɗin duniya da barazana ga tashar makamashin nukiliya da kuma samar da maslaha ta siyasa kan yakin da Rasha ta kaddamar aƙalla mutane 16 suka mutu wasu 18 kuma ba san inda suke ba sakamakon mamakon ruwan sama kama da bakin kwarya a yammacin kasar China wanda ya haifar da yankewar ƙasa da karkatar da akalar wani kogi lamarin da kuma ya haifar da ambaliya ga unguwanni masu yawan jama'a a cewar kafofin yaɗa labaran China a yau Alhamis ma'aikatan ceto waɗanda tun farko suka bayyana ɓatan mutane 36 sun sami gano 18 daga cikinsu a yau kamar yadda tashar talabijin ta ƙasar wato CCTV ta ruwaito
Kyau masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a shirin namu ne yanzu sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Ladas Gresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Sidra ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku mu kwana lafiya.